بسم الله الرحمن الرحيم. قال أصحابنا ما لم مشافئة واسكتي
وإن كانت بما جاء أن أمر بي
كتابي إذن شي واندزي القنوت مسمى أصلى أصباه يا القنوت دا أبن دا أكل رويتو دا كسيدنا عمر بن الحدابي
كان سنة
تو هكا تنسي ذا موياي shine cewa shi sayyidina Umar yayi alqanutu a sallar asuba bayan yayi ruku'u
faqala
alqanutun nasa yace
Allahumma inna nasta'in
ya ubangiji haqiqa mu muna neman ka taimaka mana a dukkan lamuran mu muna neman ka gafarta mana dukkan laifukan mu ba ma butulce ma mun yadda cewa duk wata ni'ima da muka gani daga wajenka ne Allah mun ba da gaskiya da kai
wala kilau man ya fito muka
muna tube biyayya ga duk wanda yake kafirce ma ko yake banna al'amarin ka
Allahumma
ya ubangiji kai kadai muke bautawa
wala kalusalli
gare ka muke salla muke isa matuka a kaskan da kai gare ka ne muke kokari muke sauri a kokarin namu muna kaunar rahamarka muna tsoron azabarka haƙiƙa azabarka wadda take tabbatacciya gaskiya masu mai ruskuwa ce da kafirai ya ubangiji kai azabtar da kafirai wanda suke tsare bayan Allah daga tafarkinka suke karanta manzanninka suke yaƙar wanda suke naka Allah ka gafara ga mummunai maza da mummunai mata da musulmi maza da musulmi mata Allah ka gyara tsakaninsu Allah ka tara zakatansu imana fi qulubihim al-iman wa likmata Allah ka sanya imani da hikima a zakatansu ka tabbata da su bisa addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah kai musu ilhama su cika da duk alƙawuran naka da suka dauka wanda kai alƙawari da su a kansa Allah ka taimaka musu bisa makiyanka wa aduwihim makiyansu ilahal haqi ya ubangijin gaskiya Allah ka sanya mu a cikin su ka sani cewa abinda aka ciro daga sayyidina Umar Allah ya kara yadda gare shi shine azzab kafarat ahlul kitabi Allah ka azabta kai azaba ga kafiran ahlul kitabi domin yakin da suke a wannan zamanin kana ma a kafarati ahlul kitabi ya kasance da kafiran ahlul kitabi ne wa ammal yawma amma a yau abin aka zaba yace ka azaba ga kafirai gaba daya ba sai lalle ahlul kitabi ba ya fi gamawa domin haka din ya fi gamawa ita ku addu'a da sannan ta zama ta fi gamawa ta fi cika da yace na halau muna barin duk wanda ya ban yake kafirce ma da yace ya fi juruka ayyul hidu fi sifatika ai yake banna a cikin sifofinka da yace na hafidu da kasarar fa na hafidu ai muna muke gaggawa da yace aljidda da kasarar jimi wai wanda yake tabbatacciya gaskiya da yace mulhiqun ana fadarsa da kasarar ha'i bisa ruwayar da tafi shuhura amma akwai ruwayar mulhaqun abin riskarwa ne mulhiqun mai riskuwa ne ibnu kutayba ya faɗi wannan da shi da waninsa da yace za ta bainihim umurahum ka gyara lamuran musulmi don muwasalatin da saduwarsu da juna da yace alhikimata hiya kullu labarin mubtada ita ce duk abin da ya kare ya hana a aikata mummuna gwani mai hikima shine wanda baya aikata abin da yake mummuna da yace wa auzihim ay alhimhum ay Allah kai musu ilhama da yace Allah ka sanya mu a cikin su hazihi sifatu ay ka sanya mu daga wanda wannan yake sifarsa malaman mu suka ce wato wanda wannan alqanutin shi yafi kusa ko ya dace da alqanutin da malikawa suka zaba wanda suka ce shi kansa karanta shi mustahabi ne, yanda aka faɗa a wajen su malikawa akwai sun mustahabbai har hudu a alƙanutu. Mustahabi na farko shi ne yin sa, indai mutum ya yi shi da kowane lafazi, kuma ko kafin ruku'u ne ko bayan ruku'u, ko ya yi a fili ko ya yi a ɓoye, to ya zo da mustahabi ɗan. In kuma ya yi shi kafin ruku'u, mustahabban biyu kenan ya zo da su. In ya yi a ɓoye, ya zo da mustahabbai uku. In ya shi da wannan siga, to ya zo da mustahabbai huɗu. Shi ya sa ta yiwu ɗan adam ya rage, ta yiwu ya cika duk mustahabban. Su Shafi'awa suka ce an so a tara. Kuma idan aka dubi misali littafin talqin na ɗaya daga cikin gaggan malikawa, shi ne Ibn Abdul Wahhab, alƙali Abdul Wahhab al-Baghdadi, za a ga bayan ya kawo wannan alƙanutu, ya kawo wancan kuma da aka ruwaito daga Sayyidina Husayn, ya haɗa su gaba ɗaya a littafin nasa at-talqin, wanda ɗaya ne daga cikin gaggan littattafai na malikawa wanda suke gajeru ko to. Fa'in jama'a bainahuma, idan ya tara tsakaninsu, fal'asahu, abin da ya fi inganci ta yi ruƙunuti umara, idan kirta wannan alƙanutun da aka ruwaito daga Sayyidina Umar. Idan ko zai takaita, to ya takaita bisa na farkon wancan wanda aka ruwaito daga Sayyidina Husayn ɗan Sayyidina Ali. An so a tara tsakaninsu ne idan yana sallah shi kaɗai, ko a ma aukokol imamin mahsuri na wa mutanu iyakantattu, ya rauna da za su yadda da cewa ya tsawaita, ko da ya tsawaita a alƙanutu ba damuwa za su yi ba. Allah shi ne masani, ka sani cewa shi alƙanutu ba wata addu'a da za a ce ita ta ayyana a ciki bisa mazhabin da aka zaɓa. Da abi duk wata addu'a da ya zo da ita alƙanutu, alƙanutun ya samu. Da a ce zai alƙanutu da wata aya ko ayoyi daga ƙur'ani mabuwaye, ya zamo ayan nan ko ayoyin nan sun kunshi addu'a, to za a ce ya yi alƙanutu. Sai in ka ce lakin na, dole ka ce afrala, lakin na yalwar kana ce, ko sai dai ka ce lakin il afralu, sai dai abin da ya fi ma ja a biyu sunna, shi ne abin da sunna ta zo da shi. Akwai wasu jama'a daga malamanmu Shafi'awa da suka tafi zuwa cewa wannan alƙanutun shi ne dole a zo da shi, waninsa bai wadatarwa. An san cewa shi alƙanutu a wajen Shafi'awa sunna ce ƙarƙarfa, shi ya sa suka ce da mutum zai mance sai ya yi sujjadar rabkanwa. Ka sani cewa an so idan mai sallah ya zama liman ya ce Allah ka shirya da mu da lafazin jam'i, ihdina ba ihdini ba, ka aka nan sauran madi ya ringa kawowa da lafazin jam'i, wa afi na fi man afaita, wa tawalla na fi man tawallaita, wa barikla na fi ma a ɗaita. Amma da zai ce ihdini da lafazin ifradi, za a ce ya yi ƙunutu, ya zo da alƙanutu, amma fa abin da ya zo da shi zai zamo karahiya. Me yasa? Saboda karahiya ne ga wanda yake liman ya ce zai keɓance kansa da addu'a. Mun ruwaito a Sunan Abi Dawud da Tirmidhi daga Sauban, Allah ya ƙara yadda a gare shi, bararren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sauban ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya ummu abdun qauman, bayan da za a samu wani yi wa mutane limanci a ce ya keɓance kansa da addu'a banda su, kada ya yi haka. Idan ya aikata haka ya cuce su, ya ha'ince su. Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa. To sai a tashi kan fasulun ɗin ko? To alhamdulillah. لا سيدنا محمد الفاتح ما أغلقه نتبع لما سبقنا سن الحق بالحق فادي خلق المسلمين بقدره ومقداره العظيم ذكر بالعزة عما يصفوه وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.